بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إلهي نظرة روح تفعلنا بها في دائرة عنايتك، ونفرة أنس ترفعنا بها إلى سماء جودك ورعايتك، وعطفة نور توصلنا بها والمنتمين إلينا من جور الجائرين ومكر الماكرين، وقل للظالمين ونفرة السائرين وفتنة الحسدة الغادرين، وطغيان القضاة المتربصين وشماتة الأعداء القائمين ومن شر الخلائق أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zamu tashi a cikin karatun muwaffaqul Imam Malik daga kitabu Qaha, wato littafin biyu. Babin farko a cikin littafin shi ne babu amali fil wudu. Hadisin yana cewa wa haddathani Yahya an Malik an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم: وجدت عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضع؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وأتمنى بعدين ينا مغانا أكان تكلم تاتين سلكي ينا مغانا أكان ألولا ينجاكي ألولا. An rawaito hadisin daga Imam Malik, ya rawaita daga Amr ibn Yahya al-Mazini, shi kuma ya rawaita daga mahaifinsa, shi ma daga babansa Abdullah ibn Zaid ibn Asim. Abdullah ibn Zaid ibn Asim mun san shi, shine dan uwan Habib ibn Zaid, ko Habib ibn Zaid al-Mazini, wanda yake da shahararren kissan nan tare da Musaylimatul Kazzab, ko Musaylimatul Kazzab, wanda lokacin da yaje wurin sa da wasikan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yake ce masa shin ka yarda annabi Muhammad manzo Allah ne? Yace ina yarda. Shi yasa ma ka gane da sabon sa ina kawo maka. Sai Musaylima ya tambaya akan kansa, yace to ni fa, inji shi Musaylima din, ka yarda shi manzo Allah ne? Yace a wallahi na kurumce, ban ji ba, na kurumce, ban ji abin da kace. Ya ƙara mun ta mishi wannan tambayar, na farko yace ina yadda na ji, na yadda haka. Ya ƙara tambayar ni, sannan yace na kurumci, ban ji ba. A haka dai har Musaylima ya kawo ya dinga yanke cikin shi, wata irin mufla da ake cewa gaba gaba, har duk in an yanke gaba sai a tambaye shi. Ya ƙara mun ta mishi wannan tambayar, shi kuma zai ƙara mun ta wannan amsar da yake baya, har ya koma zuwa kawo. Wannan yana nuna mana watan darasi mai girma. Na kurumce ban ji ba, don mene? Ba ma ya sanya bar kunninsa ya ji abin da yake mummuna ne ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba za ka bar kunninka balle har ya shikaɗi zuciyanka. Wannan kuma wajibi ne, musamman irin zamanin da muke cikin nan. Karka ce ai kai kana ji dan ka ji abin da makiya suke faɗi, dan kai ko ka kare ko makamantan wannan, za ka iya hana kunninka ji. Shi ne mafi alkhairi gare ka. Shi Abdullahi ibn Zaid kuma ikon Allah, shi kuma sai Allah ya zaɓe shi ya zama shi ne, shi kuma ya kashe Musaylimatul Kazzab. Shi wannan ne wannan hadisi, wato ne shi ya shahadantar da ɗan uwansa, shi kuma ko da yake wanda suka kashe Musaylima mun san akwai wasu sun ce Wahshiyyu ibn Harb, ko wanda yake ake cewa ya shahadantar da mafi soyuwan bayan Allah da mafi ƙiyayyen bayan Allah, wato ya zama a hannunsa Sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib ya shahada, kuma sannan shi ya kashe Musaylimatul Kazzab. To wasu ka ce sun yi musharaka ne da shi da Abdullahi ibn Zaid ɗin cikin kisa, shi ya harbe shi da bashi, shi kuma ya sare shi da takobi. Wallahu a'lam. Wa kana min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya tabbata gare shi. baban na dan na sai ya tambaye shi after something want to me ni kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tawaba shin zaka iya nuna mu yanda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana alula fa kala abdullah ibn zaid ibn asim na'am yace eh inji abdullah ibn zaid ibn asim anan wurin ma akwai mas'ala mu shin za ka iya nuna min yadda manzon Allah ya kasance na alula ba ranar yin musulunci ya fara alula ba ba kuma ranar ya fara ganin alulan sayyidina Abdullah ibn Zaid ibn Asim ba ko ba haka ba ba ranar ya fara ganin alulan sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ya tambaya a ranar za a yi nuna mishi kirin na manzon Allah wanda kuma mun sani cewa wannan alulan dole a yi kirin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce yana nuna mana cewa sahabbai akwai abin da ba su ɗaukan shi a matsayin tilasta sun yi shi zaut yadda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa da shi na yi bayani a baya kan hadisin sayyidina Abdullahi bin Mas'udin ko wanda ya ga wani yana sallah ya ce wannan shi kowa yin sallah irin na manzon Allah cikin ko ko wannan ya tuna min irin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala na'am yace eh fadara bi wudu'in sai yasa aka kawo mishi abin alula fa afraba ala yadihi wato anan gurin an fara da ifrad domin abubuwan da suke kafin nan ba abubuwa ne wanda ake yin su a zahiri ba ko mun sani ba wata ibada a cikin yiwuwa ba ni saboda hadisin da jama'a gaba ɗaya suka rubuce shi in ba Imam Malik ba a cikin muwaffa duka ashabun da sahaha da sunan da suka rubuce shi hadisin innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa kuma su shi ma Imam Malik ko da bai rubuce shi a cikin muwaffa ba to amma mafi yawan riwayoyin da sauran suka rubuta kamar riwayar Bukhari riwayar Muslim da sauran su ta hanyar Imam Malik hadisan su suka rubuta kaga wannan yana nuna cewa ba wata ibada da zai yi a yi ta ba a niyya ba ko wace ibada za a yi ta dole ne a yi niyya kafin wannan ibada shi niyyar nan mahallin shi zuciya ne sabani yadda wasu suke ganin cewa za ka niyya dole sai ka kwanta da baki na niyyar yin kaza 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 wannan ba laifi domin ya akada ya tabbatar da niyyar ka na zuciya amma dai mahallin niyya zuciya an ce niyyar wajen kai niyya shine ka kudurta a zuciyar ka za ka yi abu to wannan shine niyya ne domin duk wanda bakin kai ke bari na niyyar zan kaza ko so duk za ka faɗa da zuciyar ka mai kudurta ba ai bakin niyya ba ko saboda niyyar shi a cikin zuciya yake a niyyatu mahallu halqalbu ko ya yana muna karantawa an ce wata rana shekhu mu yana zaune tare da jama'a a Kano to malaman Kano lokacin akwai malaman irin fuqaha wanda suna yin fiqh na harafi harafi haka ba su gano maqsad nusus ana zaune ga sai aka wani malami ya tashi firgigi ya je can an jima sai gashi ya dawo jikin shi da rangon ruwa haka a dan jijjiga haka aka ce lafiya aka rawa kan yace wallahi ya tuna ne wai yayi jaraba da su kuma yayi wanka bi niyya ba shine da zai tashi da tsauri ya je niyya ya kara yi wankan ya ji ruwa ya je niyya ya kara yi wanka aka ce har ka dauki ruwa ka je bayi aka sa aka dauko ka ruwa bayi aka aje ka tafi bayi kai ma ka shirya kai wankan duk wata niyya ba to saboda wato yadda ake fahimtar nusus din to suna dauka cewa dole a harfiyan wata aje niyya sai ka furta shi da baki na an furta da baki ba laifi bane aka dawa ne aka da abin da ka kurta zuciyarka ne amma dai mahallin niyya zuciya ne kuma mutum yanzu yana alula ba niyya to wannan yana wankin ciki ne kawai bayan niyya akwai tasmiya tasmiya da kowace ibadan duniya da ka sani to manufanta shine ambaci Allah ko wace ibada da ka sani manufar dalilin da yasa Allah ya shar'anta ibada shine a zikirin Allah ko shi yasa zaka ga har ko wace ibada da yayin wa'akin salatu da zikri ko ga yayin cikin sallah shawar ramadan alladhi yasmi unzila fil qur'an wa qul nazu bainakum wa shahidukum shahra fa lisa kana maridan rasul يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ala ma hadakum la'allakum tashkurun kaga wani tukabbirullah ko manufan ziki mai tausala yana cewa inna ma ju'ila tawafu wa sa'yu baina safa wal marwa min ajli zikrillah an sanya tawafi ne da sa'yi wato aikin haji gaba daya kawai an sar an tashi dan bawa ya ambaci Allah a kowani zikiri kuma a kowani yanayi shine manufa ba kowace ibada zaka samu har jahali da yaki da makami da takobi zaka Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana ana ciki to ayi zikirin Allah ko ayi zikirin Allah idan kake tunfiatan farbutu wadhkurullaha kafira la'allakum tuflihun to saboda haka dai ala kulli halin wannan ibadar ma ba istisna'i bane dole ne an zo yi ayi zikirin Allah saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam intantacce da yake to Allah salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yusalli Allah fihi wato babu sallah ga wanda bai alula ba kuma babu alula ga wanda bai ambaci Allah ba gurin yin alulan nashi saraka yana da cikin abubuwa kwacan ko da yake malamai suna ganin shi sunna muakkada domin anan la wudu'a liman lam yusalli Allah ba ra'ayin mun kwata-kwata in kai alula ba kai zikirin Allah ba kai tasmiya ba farko ba ba kai bismillah ba shikenan alunan ka bashi ba abin da yake nufi ba kenan abin da yake nufi babu cikakken ladan alula babu cikakken ladan alula wato mutum ya rasa cikan wannan ibada shi yawanci in kaje an ce la kaza to ba ana nufin kwata kwata abin babu shi bane ana nufin bai sami cikakken ladan sa bane fa da'a bi wudu'in fa afraga ala yadihi sai ya zuba a hannunsa sallallahu alaihi wasallam fa ghassala yadayhi marratayn anan wurin malamai sun yi maganganu wato shin wannan wanke hannun yana cikin alulan ko baya cikin mun sani hadisai da dama mustafira sun ga mana cewa idan kama ahadukum za mu karanta ma cikin wannan ba jimawa min nawmihi falyaksil yadahu qabla an yudkhila hadhi ilayhi fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu ko idan ɗayan ku ya tashi daga baccinsa to ya wanke hannunsa kafin ya shigar cikin abin alulansa saboda ɗayan ku bai san hannunsa ina ta fara ba wato ya taɓa wannan kazantan ya taɓa wannan kazantan ya taɓa wannan kazantan a cikin jikinsa kila to kaga ana so saboda buƙatuwa na tsafta to wannan ko an ce idza qama ahadukum min nawmihi ko idza nama ahadukum ko idza stayqadha ahadukum min nawmihi to amma haka nassi yace to amma in wanda yake aiki ba da harfiyatul nassi ba wanda yake fahimtar magza na cikin nassi sai ya gane duk in ka zo a rula ka yi taɓe-taɓe ka taɓa wannan ka taɓa wannan ka taɓa wancan to yana da kyau mutum ya wanke hannunsa kafin ya shigar da wannan hannun a cikin abin da zai yi alulanci wannan duka yana daga cikin watan abubuwan ban mamaki na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya koya mana abubuwan da sai yanzu likitoci suka zo har wani abu na ga kaman kwana yanzu ana yi ko akwai ranar wanke hannu ko a cikin ranakun shekara sun makara musu goma sha muke yi a rana ko har a manzon Allah ya riga ya koya mana ko in ka zo da alula za ka yi uku duk sallah za ka yi uku in har za ka yi alula da farilla kawai za ka yi su biyar ka kawo ki su goma sha biyar sau da yau su ne sai a shekara ba suke da ranar wanke hannu to kuma wannan wankin hannun kuma a zahiri ne a wanke hannu daga datti al-ausa to kuma a hakika ba a wanke hannu daga dattin barna daga dattin saba ma Allah daga dattin saka ta cikin abin da zai zama cutarwa wannan zahiri ka wanke hannunka amma hakika kuma ana son ka wanke hannayenka daga saka shi cikin abin da Allah baya so daga taba abin da Allah baya so daga wani babban bawan Allah cikin malaman mu na wannan kasan an ce lokacin yana yawan yana cikin karatunsa neman ilimi a garin Zaria ya tashi ya koma Katsina ya dawo Kano to duk karatun da yake yi shi kullun ya karatu in yana zo zai alula ya ga an ce za a alula a wanke hannu kuma sharadin wanke hannun ba an ce so uku ne amma a ka'ida ita ce inda misali mutum ya zo hannunka sa da datti kwarai balle dattin da ya zama kamar najasa to ba wai so uku ne wajibinsa sai ya gama fitar da najasan tukuna sannan so uku zai biyo baya ba wai misali shi ke nan ga najasa a hannun mutum ya wanke so ɗaya so biyu so uku bai gama fita ba sai ya ce ai ya riga ya yi na shari'a ba haka ba dole ya wanke hannun dattin ya fita tukuna
In dattin ya fita ana daya ko na biyu to sai ya ƙara daya na uku. Idan dattin bai fita ba ana daya. Shi yasa zaka ga misali a wannan hadisi za ga marotaini mamatai. Amma hadisin Sayyidina Usman za ga salatun marashin ko salatun mirarin. Haka sai hadisin Sayyidina Ali. Za ga hadisin Sayyidina Abdullahi bin Abbas ne ingantattu ne kuma marratan marratan. Ko wani hadisin a ce Sayyidina Rasulullah ya wuya wanke so daidai. Kamar wannan hadisi ga yin so bibbiyu na Abdullahi bin Zaid bin Wasu so uku. Wani hadisin kuma za a ga so bibbiyu so uku uku gaba ɗaya aka yi kowanne. To wannan duka ana koya mana ne wato ne muhimmi a tabbatar da tiya fita. A tabbatar babu sauran datti sannan a ci gaba da gabanin zuwa. To wannan bawan Allah da ya zo in yana alola in ya wanke hannu zai ga datti na zai. Ya ƙara wankewa datti yana ta zo. Ya ƙara wankewa da tiyana ta zuwa da tibaya ne na zuwa. Shi kuma ya karanta cewa sai an gane ganin datti sannan a can daga baya sai ya gane dattin nan ba daga hannu yake zubowa ba. Allah ya bashi wani kashafi ne da yake ganin dattin zuciya. Dattin daga zuciya yake. Watan tashabbuzin sa ne kila da ma'asi kila yana da wasu abubuwa wanda yake bukatan gyarawa ne zuciyarsa bata gama wankuwa ba to shi yasa idan yana ta wanke hannu ko so 100 zai wanke to zai ta ganin dattin saboda sai zuciyar ta gama wankuwa sarai tukuna sannan idan aka wanke hannu sai a ga babu sauran datti wannan shine domin wannan kuma kada mutum ya ce ai wannan baban abu ne ko wannan kaza ko kawai dai mutum ne ko wanne yana abu ne a mukaninsa amma ba mu ga wani istinshaki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya shaka ruwa da kyau ya tace da kyau saboda shedan yana zama a cikin hancinsa kage wannan ai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shega wani da shedan na zama a cikin hancinsa amma wannan kage ai ba abu ne wanda misali mutum a zahiri zai iya fahimtar wannan ba babuwa ne wanda suke wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna basiransa sai iya nuna da shi zuwa ga wasu abubuwa wanda ya zabi wasu bayansa domin sanin sa falafin da halin dai watan wannan zuba ruwan da za a yi malamai sun yi sabani wasu na ganin shi yana cikin alula wasu na ganin shi a'a yana wajen alula watan sai an wannan wanke hannun sannan a fara alula wanda suke ganin sai an wanke hannun sannan a fara alula sun sabu rabu kashi biyu wasu na ganin bayan an gama wannan wankin hannun na farko nafal yaksil yadahu qabla an yusila fi wudu'ihi ko fi ina'ihi to kuma sannan yazo kuma yayi wankin hannun cikin alula wasu kuma suna ganin a in yayi wannan na wajen to shikenan alula yana farawa daga wanke fuska ne wato abin da yasa ake wanke fuska saboda kuskura baki a wurin su da istinshaqi sashi ne na fuska da baki da hanci sashi ne na fuska dalilin su ayar qur'ani da kuntum ila salati fadsihu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wanda kuma suke ganin a wannan wanke hannun shine na cikin alula to shike na ba iskali suna ganin cewa a wanke hannun nan an yi shi na cikin alula ne kuma shine wadatar kuma wancan din ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ishara da wanke hannun cikin alula ne wallahi a'lam فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين سيدنا رسول الله هو سيدنا عبد الله بن زيد بن عاصم يوانك عنا ينسى سوء بيو كما إن مكتشي حكى يزوع وانا الرواية واني الرواية يزوع سوء أي أي حديث سيدنا عبد الله بن عباس ثم تمض مضى سنة يقسكر باكي أنت مض مضى شين يمتين يزوع رواء باكي شيا كدر وانك saboda ba zai ijba'in sa ba sai ya zuba ya kada ya motsa ruwan to amma ba ba ni zai ba shi ba kike motsa ba ko min kankantan motsa ba yasa malamin suka ce to in ya motsa ko ya an ya zuba ruwan a baki ya dawo shi ya ko ya yi motsi dan da ya tsaya da ni da ni dawo ba saboda haka ko ya yi dole ya yi motsi dan haka shi kuma zai zuba ya dawo shi kawai ya ajzahu amma abin da ake so shine ya kuskure ko ina da ina domin yana da manufa na ibada kuma yana da manufa na tsafta na al'ada manufar shi na ibada ta kuskure baki biyayya ga Allah subhanahu wataala sannan kuma ka fitar da dattin da bakinka ya ja maka shi ma zulman da baki suka ja ma mutum ka tsaftace bakinka daga laifuka ga Allah subhanahu wataala daga faɗin wani Allah subhanahu wataala daga aibata mutane da sauran makamantan wannan sannan kuma manufar shi na al'ada shi ne a tsaftace bakin ku shi ma daga dukkan dattin da zai iya ta'allaka da baki na abin da mutum ya ci ko abin da ya fito ko makamantan wannan amma
sun yi ijma'i akan cewa idan mutum ya zuba ruwan a bakin shayi to bai kuskura bakin ba bai yi bala'i da zuwa dole ya zuba ya dawo da shi dan ya zama magmaba in da zai zuba kawai ya wutar da shi to baya cikin kuskura baki sai dai kuma anan har yanzu kamar yadda muka ce sun yi sabani shin wannan kuskura bakin yana cikin wanke fuska ko baya ce mafi yawan malamai sun tafi akan baya cikin wanke fuska shi ne zaman kansa ne watan ciki ciki ɗin watan wasu suna ganin cewa ba wai fuska ya ƙunshi zahirin da ake gani da cikin saboda haka har cikin baki da cikin hanci da cikin ido a wurinsu duk fuska ne kamar yadda sayyidina Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ma yake gani ko da yake ba hadisin da ya zo wajen yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuba ruwa har a cikin ido misali da zai annabi ko da yake ya so daga wurin wasu daga cikin sahabbai cewa sun yi hakan su a nasu annabi a wastansara sannan ya shaƙa ruwa ya fyaci an yi amfani da fyaci wa saboda watantasiya da ahli ismaili akan kira abu biyu da sunan ɗaya ai ba za a iya fyacewa ba sai an shaƙa ko a to saboda haka da an ce wastansara ana an san istan shaƙa amma da a ce istan shaƙa kaɗai ba ce istansara ba sai a yi tunanin ke da shaƙa ya wuce da shi in me ke shaƙa ya wuce da shi ne misali Allahu a'lam kuma hikimar dai shine a fitar din saboda fa inna shaytana yabitu fi khashrihi to hikimar shine fitar da rabuwan dattan cikin hancin shi ma da zai danta allaka da gashin hancin mutum da sauransu su ma duk a fito da su to saboda haka istan shaka din wannan kam dole ne ya kai istanfa wato dole ne ya zama an shaka dan attatu amma ba dole ne ya zama an fyado ba in aka shaka salasan wato yayi magmada ya kuskura baki ya istinshaki da istinfari su uku kuma ghasala wajhahu salasan sannan ya wanke fuskansa sau uku na kuma ghasala wajhahu salasan wallahi bayan nan kuma ghasala idan kuma ba sai ba ta a kuma ghasala wajhahu salasan sannan ya wanke fuskansa sau uku wato wanke fuska nan sau uku kamar yadda muka ce fuskan nan ya hada da usulu manabiti sha'al wato na nasu daga nasu da mutum farkon inda gashi da fitowa a al'adance ba mutum ɗin shi misali ne asla bane menene asla mai sanko bane ya ce sai ya je can inda saukon ya fara sannan ya fara hunkowa ko kuwa mutum idan mai gashi ne ya zo har saman giran shi ya ce daga saman giran zai fara a'a abinda urfi ya sani a matsayin farkon fuska to daga nan mutum zai fara gaba daya da wango an yi sabani sosai a kan shin misali bayan kunni yana cikin fuska ko kuwa ya kare a farkon kunnin nan to mafi yawa sai sun tafi a kan cewa ya kare a farkon kunni bayan kunni wasu suka ce yana cikin gashin kai ne wasu kuma suka ce a'a yana cikin fuska cikin kunni ma an yi sabani wasu suka tafi akan yana cikin fuska har yanzu wasu kuma suka ce a'a shi dai fuska ya kare a farkon kunni wallahu a'lam sannan gemu shi ma yana cikin fuska amma kamar yadda muka sani ne muna karantawa tun a littafanmu na kanana na karatun fiqh cewa wato tsefe gemu mai kauri mai yawa to ba wajibi bane wurin alula kamar yadda yake a wurin wanka a wurin wanka kan wajibi ne amma wurin alula a dai tabbatar ruwa ya shafe shi gaba daya amma ba dole ne sai ya tafi komai da komai a cikin sa thumma ghasala yadayhi marratayn sannan ya wanke hannayensa su bibbiyu yadayhi anan wurin ila mirfaqayn wato zuwa gwiwan hannu a mun yi magana akan ila irin waɗannan wuraren ne suke nufi shin ila li ifadatul ghaya ne boko a ila wanda take izmanin ima wannan abin zuwa ciki ne idan ilan tana ibadan gaya ne to wajibi kawai shi ne a wanke hannu zuwa farkon gwiwan hannu ba sai an saka shigar da gwiwan hannun ita kanta a ciki ba idan ila ɗin wacce take nufin a gwiwan hannun ma har da shi a ciki ne to saboda haka dole ne in an zo wanke hannun har gwiwan hannu ya zama ya shiga cikin abin da za a wanke wannan akwai maganganu kuma salamin tashin kiyama gurran muhajjalina min asalin wudu watan
saboda suna isbagin alula sai ya saka zama dukkan wuraren da suke alula suke wankewa alula yana haske albarkacin wannan isbagin da suke yi to dan haka dai ana son idan mutum ya wanke ya zarce kamar yadda zamu ga a hadisin sayyidina Umar da ayyana bin zuwa ya tawabba bin ma'in ma tahta al-izar thumma masaha ra'sahu bi yadihi sannan ya shafa kansa da hannayensa a shafa kai a nan wurin an yi maganganu da yawa kwaya an yi maganganu da yawa wacan abinda muka sani kamar yadda ya zuwa wannan hadisin fa aqbala bihima wa ajbara a ka'idar larabci an ce aqbala bihima wa ajbara to ya fara a haka ya koma haka shi ne aqbala wa ajbara ya zo ya koma saboda baya nufin tarafi dole dan da dan ba kuma wanda ya koyar da yin alulan manzon Allah ya ce billahi Allah ya ba mu daga bayan kai ke yasa anan ma za ka ga bada abin kaddami ya asu ko amma a wasu riwayoyin ba a ce bada abin kaddami ya asu ba ke yasa sai wasu kai wahu ce wanto koko daga baya yake faruwa ne sai a zo gaba sannan a koma baya to dai ba inda a tsaya dan haka ba dole harfiyan nassi ya zama shi ake nufi ba ba dole abin da gani a zahirin nassi shine abin da ake nufi ba anan dai fa aqbala bihima wa adbara wato an yi duka biyu ayi duka biyu amma daga ina aka fara to wani hadisi zai nuna maka ko wani lafazin shi ne bada an kunta dirasi shi zai nuna maka wannan murar to shi kan shi wurin shafar kai kamar yadda muka sani an yi sabani da yawa a wasu suna ganin cewa wajibi shine a shafi ko min kankantan abin da aka shafa a cikin gashi ko min kankantan sa to da ya inganta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu na ganin ma inda imama a kai rawani ba ba sai an shafi gashin kwata-kwata za a iya shafan rawanin amma dai wannan ra'ayi ne marjuhi abinda ya sa ya zama ra'ayi marjuhi wata riwayar da ya zo a kan cewa za a iya shafan rawani kadai to riwaya ce wacce take shaza duka abotar riwayar ba a haka suka rubuce a wannan hadisin ba su kawo kalmar imama ba masahal al-kufaini ne kawai a riwayar ɗaya daga cikin masu riwaya ne al-khawlani ya ce al-imamati wal kufaini to amma riwayoyi sun inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shafa nasiyata ko kuma sahabi nasiyati wa alal imamati yana shafa nasiyar sa wato nasiya shine nan wato gaban dan farkon gashin nan da ya dan sa rawani yake fitowa to dan wannan farkon gashin za a shafa shi sannan kuma za a shafa saman rawani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shakka yayi wannan ko da yake wasu a imma sun tafi akan sun yi maganganu da yawa da tafsilat da dama a cikin wannan mas'ala wasu kuma suka ce a dole ne a shafa akalla rubuin gashi saboda wani riwayi ya ce nasu yati yi wasu dughaibi to a sudda wannan gashin nan wurin kaga shi ma rawani ya bar shi to ma'ana an dan shafa nasiya an shafa saman rawanin kuma an shafa sud wannan gashin nan wurin na gaban kunni wato duk inda dai gashi to dole an shafa shi kenan wasu ga cewa amma al imamati din an tafi da rawanin ne ita kanta haka aka dawo da ita ba wai saman kanta ne aka shafa ba to Allahu a'lam wani kusa kuma suka ce komai kankantan gashin da aka tafi ba idan an tafi gashin ko yaya ne ba komai to duka dai matsaloli ne na ikhtilafi shahararri a cikin fiqh bada al muqaddami rasihi ya fara da gaban farkon kansa sallallahu alaihi wasallam ko ko shi bi karanta bayan shi sai na Abdullah ibn Zayd ibn Asim thumma dhahaba bihi ma ila qafahu sannan ya tafi da hannayensa gaba daya haka har zuwa bayan kan thumma raddahu sannan ya dawo da su zuwa inda ya fara gaba daya kamar yadda muka sani shi zuwan farilla ne dawowan kuma takiri suna ne duka wannan in muka lura da hadisin Ibn Abbas da hadisin shi Abdullah ibn Zaid da hadisin Sayyidina Uthman yana nuna mana cewa dai yin na farko farkon shi ne farilla sauran duka kari akai wannan kuma sunnoni ne hatta raja ila al-makan alladhi bada'a minhu har ya dawo zuwa wurin da ya fara wato muqaddami rasihi din kenan thumma ghasala rijlaihi
sannan kuma ya wanke kafafunsa. Anan gurin wanke kafafun shi ma kamar yadda muka dan yi bayani a satin da ya gabata, an yi sabani. Musu sun tafi akan cewa wanke kafa ba shi ne wajibi ba, shafa shi ne wajibi. Amma ijma'in ahlus sunna gabadin su, wato aka ce ahlus sunna duk in an faɗa yana bukatar a ƙara maimaita bayanin me ake nufi da shi. Wato ahlus sunna su ne dukkan wanda suka yarda da cewa sahabbai su ne suka rakarto mana ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma suke biyayya ga dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya koma ga Allah yana mai yarda da su. To dukkansu gaba ɗaya sun tafi akan cewa wajibi shi ne wanke, musamman za mu karanta hadisai yanzu ba jimawa wanda suke cewa wailulil aqabi minan nari, wailulil aqabi minan nari, koko irin hadisin mutumin da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaishe ya yi allula ya bar makanin numa kadai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya koma ya sake allula. To idan za a yi haka ko ya wanke wannan numan nasa, idan har za a ce haka to ka ga yana nuna cewa a shafawa min babu allula kenan wanda ya shafa a ce ya sake. Idan har wanda ya wanke sai dan makanin numa za a ce ya je ya sake allula, to ina ga wanda shafawa kawai yayi, koko in har wanda ya wanke sai dan a aqab ya bari can bayan kafa duka jiki ya dan bari bai wanke ba, za a ce sai ya sake allula, har ma a tsoratar da cewa wailun nisan kuma wail abin da yake nufi wani waji ne a jahannama ko aka ce. To a ce har za a tsorata shi tsoratar wanda yake wannan, to babu shakka wanke wannan shi ne farilla ba shafawa ba. Wallahu alam, malaman mazhaban Shi'a gaba ɗaya su sun tafi akan cewa shafawa shi ne farilla ba wankewa ba, su ma suna da dalilansu. Wallahu alam, ko da yake imamu sayyidina Ali ya dawo aka ce an ce sayyidina Ali da ibnu Abbas da da farko sun tafi akan cewa shafawa ne farilla ba wankewa ba, to amma dai dukansu sun dawo daga wannan fatawa. To amma dai su suna ginawa akan fadin Allah subhanahu wa ta'ala, wato shi da kuma da salati kan su yi wa kuma ake kun da mara'iki, wato suna gina akan nassi. To amma kuma nassi aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake fassara mana me ake nufi da nassi. Babu shakka zahirin nassin yana nuni ga shafawa ne, ko da fataha aka yi irabin shi ko da kasra, ba wai sai an ce wa suwa wa sawu bi usikum wa arjulikum shi kadai ne yake nuni da shafawa, har wa arjulakum din shi ma shafawa yake nuni da shi. To amma ya aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya, to shine muhammadin shari shine abin ruku aikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wankewa ne yake yi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ba wa tadani an maliki nan abi zanat an al-a'raj an nabiy wa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idha tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyanthur man istajmara fal yutir. Na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi abu tashi daga malik ibn anas radiyallahu anhu daga abi zinan daga a'raj daga sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku yi allura to ya sanya ruwa a hancinsa sannan ya fyato a nan wurin, watan kamar yadda muka ce ana so a yi shi domin wannan malamai sun yi maganganu suna ganin dalilin wannan shi istintari ya zama farilla. Istinshaki sunna ne, amma istintari farilla ne, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi takidi akan istintari din, har yana cewa shaytan yana kwana a cikin ramin hancin mutum dan haka dole ya yi, domin wacin shi umurni ka san matsalar abadis ne ce za ta wabba a hadukun falyumazulit ingantacce, in ɗaya ku ya allura ya kuskura baki. Wani hadisi ya ce za ta wabba a hadukun falyastanship, idan ɗan ku ya allura to ya isti shaƙi ya shaƙa ruwa. To waɗannan hadisan sai wasu suka ce wancan da ne sun zo da zahirin umurni ne, shi kuma umurni gaba ɗayan shi ba wata ƙarina ba wani abu wani alama da take nuna mana wannan umurnin ba ana nufin farilla da shi ba ne. To asali a cikin umurni shi ne farillanci, wato farilla ne, sai dai idan akwai wata ƙarina wanda za ta sarrafar da mu daga fahimtar wannan zahirin nassin, to shi kenan sai a ce wannan an sarrafa shi daga zahirinsa zuwa sunna ko mustahabi kuma kamar wannan. Wasu kuma suna ganin a'a umurni wannan masaloli ne na usulul fiqh, umurni in ya zo daga wurin Allah to shi ne farilla,
amma idan umurni yazo daga sai inda karinar da take nuna cewa ba farilla bane ba ce da sawa ake yi ba amma duk umurni yazo daga wurin Allah farilla ne har wata karina ta nuna mana cewa ba ana nufin farilla da shi bane haka kuma duk umurni yazo daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ce har wata karina ta nuna mana ba sunna bane ana nufin farilla ne haka suka tafi to amma dai wacan muhimmin abu shine sahabbai suna lura da dawwaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwa dan su ce abin farilla ne ko ko sunna ne wadansu wanda suka sai na rasulullahi yana dawwama akan su ko rashin su yin su yana sa yace a sake a lura kuma kamancin wannan sai su ce to wannan abin farilla ne wanda sai ga rashin yin su bai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a sake a lura ba sai ce yin su sunna ne kamar irin mazhaban da Imam Sayyidina Imam Malik ya tafi kina akai sannan kuma ya tafi akan cewa ai mafi karancin abin da ake nema na wanke baki da hanci ana samun shi cikin wanke fuska mafi karancin saboda haka in dai haka ne to shikenan ba za a ce sun zama farillai ba wallahi a'lam amma istijmara falyutir wanda yayi istijmari ne tsarki ba yi da ruwa sai istijmari zai yi da duwatsu to ya yi wutin mutumi shi ne da yi so uku ko so biyar ko so bakwai haka a nan kamar yadda muka ambata a baya ka'idar wa shi ne shi kenan kawai in ka yi istijmari ka goge so uku shi kenan ko da gudawa kake yi na shi ne manufa ba abin da ake nufi bayan an tsabtace dattin to kuma a goge so uku don tabbatar fitan dattin ba wai kawai shi kenan mutum ya samu itace ko dutse ya kan katse abin da ya so biyu ko so uku ya katse so uku shi kenan a wurin shi ya yi sarki ko da ya gama guguwa a ya tashi cikin najasa a dole ne a tabbatar an yi izala najasan tukuna sannan a kidaya uku wasu kuma suka ja ko da guda ɗaya ne na karshe ya fito da tsafta ba ta an yi izala najasa so uku sai ko so hudu sai na biyar ya fito da tsaftin shi to shi kenan kaga an sami wuturi kuma bukata ta biya wallahi ta'ala وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضا فليستنفر ومن استجمر فليوتر wannan hadisin dai yana da ma'anan hadisin da ya gabata har ko ito daga sayyidina imam malik daga ibn shahab ibn zuhri daga abu idris ibn khawlani daga sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu ya ce manzo allah tsira da amincin allah tabbata gare shi ya ce man tawadda wanda ya alula fal yastanfir to ya tashi wato in ya shaka kaga wannan dai duka yana akkada muhimmancin an shaka ruwa a tashi ruwan amma ni istijmara wanda yi istijmari kuma cikin alula falyutir cikin tsarkin shi falyutir to yayi akalla su uku me kuke ce ma wutir mara ya akalla mara wa qala yahya sami'tu malikan yaqulu fi ar-rajuli yatamaddu wa yastanfiru fi ghurfatin wahidatin innahu la ba'sa bi dhalik yahya yace naji imam malik yana cewa a cikin mutumin da yake kuskura baki kuma yake istinsari da ɗibar ruwa ɗaya wato ruwan da ya ɗibo ya kuskura baki ne shi ne shi zai istinsari ɗibo ruwa ɗaya Imam Malik ya ce ba laifi da yin haka duk inda ka ce Imam Malik ya ce la ba'sa bi dhalika to matsala ce ta saɓani kuma malamin fiqh suna cewa bi khilaful awlan watan duk inda ka ji ya ce to an samu wani hadisi ya ce kar a yi ne an samu wani hadisi ya ce a yi to in aka sami irin wannan ko malamai suka tafi akan a yi shi ya fi to sai a ce la ba'sa bi dhalika a qaulin imam istilahi imam malik a wasu malaman masu istilahi in suka ce la ba'sa bi dhalika suna nufin abin da da kyau ne amma a wurin imam malik ya ce la ba'sa bi dhalika kamar yanzu misali hadisin shan ruwa a tsaye kaga hadisi ya ce man shariba qa'iman falyuqayyir wanda ya sha ruwa tsaye da ka ga ushi amma ya rushi ga ma kuma wani hadisi na al-fadl ibn abbas ya ce lokacin da sayyidina rasulullah ya kafa makkata sayyidina rasulullah ya sa aje an kawo mashi ya ce a bashi ruwan zamzam ya sha sayyidina abbas ya sa al-fadl ya je ya dauko kwano mai kyau a gida ya kawo aka zuba ruwa sayyidina rasulullah ya sha a tsaye to kaga nan saboda haka Imam Malik sai ya ce to wala ba'sa bi shurbi qa'iman to babu laifi mutum ya sha ruwa a tsaye don menene domin an sami sabani a cikin mas'alar to duk inda kaga ya faɗa haka nan wurin ma mas'ala ce ta sabani wasu suna ganin cewa dole ai tajdidin ruwa ga kowannen su wato kowanne saboda ibada ce mustaqilla dole a sabunta masa ruwansa wasu kuma suna ganin a'a za a iya yi da ri daya Imam Malik yace babu laifi a cikin yidai daya kuma duka hadisai sun zo amma dai hadisin cewa an yi yidai daya ba marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya inganta daga sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu amma bi inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda Ibn Qayyim ya fadi a cikin hadisinsa wallahu a'lam wace ne nan zabin ma'ad kin fi hadi khairul ba'th wa haddathani an malik annahu balagha anna abdurrahman ibn abi bakr qad dakhala ala aisha zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawma mata sa'd ibn abi waqqas fada'a bi wudu'in fa qala lahu aisha ya abdurrahman asbigh alwudu' fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul waylun lil aqab min an-nar wannan hadisin Abu Tursha da Malik ya ce ya isar mai Imam Malik kamar yadda muka sani dan yace abu ya iso masa ana kiran abin ballagat fi Imam Malik shine yanki isnadi gaba daya kar ya faɗi shi wurin waye shi kuma wurin waye kamar yadda muka sani mafi karancin mutanen da kan shiga tsakanin Imam Malik da sahabbai a cikin riwaya shine mutum ɗaya mafi karanci kama hadisin Imam Malik daga Nafi' daga Abdullah ibn Umar misali mafi yawa wanda yake shiga tsakanin Imam Malik wato wannan ana cewa shi al-Asanidul Ali wato isnadi wanda yake ali in an ce ali wato tsakanin mutumin da wanda da zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutane da yawa aqallu rijali asanidi kenan domin mafi karancin abin da ke tsakanin shi da manzo Allah shi ne mutum biyu ba zai taba zama kasa da haka ko tunda shi ba tabi'i bane shi bai ga sahabbai ba saboda haka shi duk wanda ya gani tabi'i duk hadisin da ya ruwaita tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai mutum biyu wato akwai ittifaqi a cikin hadisi akwai yanki ma amma a cikin tabi'i ne yana cikin manya shi yasa haka ya samu manda har Imam Malik ya rasu bai waye ba misali yana karami to amma kuma tsakanin shi da manzo Allah wani hadisi mutum biyu shi ma saboda mene saboda shi ma tabi'u tabi'i ne shi ma ya ga wasu daga cikin tabi'a shi ma Malik tabi'u tabi'i ne amma ya girmi ma wasu tabi'a bai ga sahabbai bane dan ba sa gari ɗaya da ragowar sahabba domin sahabi wanda ya rasu na karshe ya rasu ne hijira na shekara 103 Amir ibn Tufayl ko shi ko Imam Malik fi asabil aqwali an bi shi hijira na shekara 93 to kaga ma'ana yana da akalla shekara 10 lokacin da wannan sahabin ya rasu da suna guri daya da ya hadu da shi kuma ya kan kike mi daga wurin tunda mun sani mun karanta lokacin da muke karatu mun farko mun motsa bali Imam Malik yana shekara 11 ma babban malamin hadisi to saboda haka Imam Malik yace balagadi yana nufin ya isar masa kuma yana nufin irsali ne irin na wannan fikasin wanda yake al-Hafiz ibn Abd al-Barr mawallafin at-tamyiz da al-isti'ar ya bibi dukkan inda Imam Malik yace balagani ya fitar musu da isnadi ba wani hadisin da Imam Malik yace balagani face sai hadisin ingantacce ne wato yana da hanyoyin sa wanda yake kawai Imam Malik dai anan bai so ya faɗi isnadin bane sai yake sai yace ya iso mun manzon Allah domin zamanin su Imam Malik malamai ba su damuwa da sai sun ce wai wane ya gaya mana ya ce wane ya faɗa masa zuwa manzo Allah ba a yin wannan kawai sukan faɗi wani lokaci ko ba su faɗa wanda ya fara tsanantawa akan duk magana sai an kawo istadi daga zamanin Imam Shafi'i saboda lokacin shuru'ul kadhibi ƙarya da yayi yawa da sauransu sai kuma ya zama da sasun wa da'un da sauransu sai aka ce a yanzu shi kenan duk wanda zai faɗi magana daga manzon Allah sai ce wane ya ga mu har zuwa ga manzon Allah sannan kuma shin yaya ingancin wannan maganar ta kuma amma in dai bai faɗi wannan istadin nashi ba to ba za a yi aiki da shi ba amma magabata su kawai kai sai suka ce manzo Allah ya ce in san magana ya inganta to shine irin wannan wannan balaga suna suna da dai ta'liqat din Imam Bukhari ma Bukhari ma za ka ga yana yawan allaka hadisi yawanci duk babu a cikin littafin shi yanzu sai ya ce qala rasulullahi ko qala abdullahi ibn umar ko qala fulan sai ya bari wani sahabi ya ce qala ba tare da kuma kaga Imam Bukhari duk da shi kaga shi ma yana cikin wanda suka yi suke da wani irin sa'a a cikin riwaya duk da yake yazo a jinkire wato yazo daga baya to amma yana da istidan hadisin da tsakanin shi da manzon Allah gaba ɗaya mutum uku ne kawai ko wanda ake ce masu lafiya cikin sa a kaida dacewa da hankali ya kamata tsakanin shi da manzon Allah a cikin kowane isnadi a sami akalla mutum biyar to amma yana da sulasiyya yana da rubaiyat sulasiyya din shi ba yawa amma rubaiyat din suna da dan yawa wato wanda tsakanin shi sai na sulai mutum uku ne kawai sallallahu alaihi wasallam to shi ma dai Imam Malik anan yace balagari anna Abdurrahman ibn Abi Bakr Abdurrahman ibn Abi Bakr mun san wane ne shi a dan sayyidina Abu Bakar ne wacan kaga ya zama dan uwan sayyida Aisha radiyallahu anha kenan tadakhala ala Aisha zawjin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wurin ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha yuma mata Sa'd ibn Abi Waqqas ranan da Sa'd ibn Abi Waqqas ya rasu Sa'd ibn Abi Waqqas ya rayu tsawon rayuwarsa da futuhat da sauransu a China amma dai wajen har ko a cikin cikin kasashen Sin ne yanzu amma dai ya dawo ya rasu a al-Rafin Madina gefen garin Madina to su mutanen da suna da wani al'ada idan bawan Allah ya rayu a guri to shikenan sai su yi masa mashhad duk inda ya taba zuwa za a yi mashhad a yi masallaci babba a yi da sauransu a ce wannan fizik rabu ne wajen kasantuna zuwa shi wannan wurin ne sai za a ga wurare da yawa sai a ce ai anan wasu yanzu duk a da dauka Sa'd ibn Abi Waqqas ya rabi ya yi wafati a China to amma ba wafati ne a China ba a akwai dai mashhad dinsa a China fada adu wudhu'in sai ya ce a kawo masa abin alula fa qala da Aisha sai sayyidatuna Aisha ta ce ya Abdurrahman asbiq al-wudu ta ce watan ya duka zartar da alula wajen ya alula ya bai kawai ya rika wankewa yana baya isa zuwa ainihin gaboban a ya rika isa zuwa gaboban yana wucewa fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallai na ji manzon Allah tsira da amincin Allah sun faɗa gare shi na cewa waylun lil aqab minan na boni ya tabbata ga digadigi daga wuta watan digadigin da aka kaga wannan dai tsoratar bayani ba yana nufin cewa duk mutumin da ya alula ya bar a kafinsa akan kuskure shi kenan Allah zai kona wannan diddigen a wuta bane ranar tashin kiyama wato dai tsoratar bayani wata ranar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da dawo tafiya kamar yadda ya zo a riwayar sayyidina Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ma ko ana dawowa tafiya sayyidina rasulullahi ya faya wato ya bari sahabbai su wuce gaba sun wuce ana dawowa ana isuwa sai su banza Allah sallallahu alaihi wasallam sai su suna ta alula suna sauri saboda la'asar ta tsike su tana neman fita suna sauri sai alula su samu su sallu sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kira da a'la sunti waylun lil aqabi minan nar waylun lil aqabi minan nar watan saboda sun bar bayan kafafun su su wanke ruwa wannan yasa kamar yadda kuka ce malamai suka ce shafawa ba zai zama shi ne wato ibadan wanke kafa ba dole ya zama an wanke ne gaba ɗaya ba an shafa حدثني عن مالك أن يحيى بن محمد بن قهلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره وأن الرواية الإمام مالك رويت على يحيى بن محمد بن قهلاء لدى عثمان بن عبد الرحمن يا تشيبا بنش عبد الرحمن يا باش الأباري تبنى عبد الرحمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه yana alula yana wanke har karkashin izafinsa wasan nan yana nuna mana cewa ya ake sa iza ya zo a hadisai da yawa wasu ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana sanye da tufafi suna jan kasa
sai yake ce masa alima laka bi uswatun shin ba za ka koyi da ni ba lokacin tufafin sayyidina rasulullahi yana tsakiyar wato tsakanin gwiwan kafa da idanun sawu to amma wannan hadisin yana nuna mana cewa shi kuma sayyidina Umar anashi tufafin ba a haka yasa dan da haka yasa ba bai dace da hankali ba a ce yana wanke ba har sai ya kai tsakiyar tsakanin idan sawu da gwiwan kafa babu shakka tufafi kar su wuce idan sawu sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman izar to amma wucewar su da idan sawu kuma shi ma zai iya zama sunna idan mun fahimci sunna a matsayin dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba aikatawa ko ya taba fadi ko ya taba takriri domin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ne a bar tufafi su wuce idan sawu da girman kai wato girman kan shi ake hanawa to amma kuma in ka daga tufafin kai aula kenan in ka bar su ko ba girman kai zai iya zama khilaful aula zai iya zama sunna menene yasa aka ce zai iya zama khilaful aula zai iya zama sunna saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta shi da kansa ya bar tufafin su sun wuce idan sawu ko hadisi a cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Bikrata ya rawaita hadisi yana cewa kusifati shamsu wa nahnu 'inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa qama yajurru thawbahu musta'jilan hatta ata al-masjid rana ta yi musufi muna wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi yana tafiya yana jan tufafin shi wato suna jan kasa ne yana gaggawa sallallahu alaihi wasallam har yazo masallaci kaga wannan fi'lu sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ga qauluhu wa taqriruhu kuma a cikin hadisin sayyidina Abu Bakar ma asfala al-ka'bayni min al-izari fa huwa fi an-nar ko qala inna ahada shaqqan izari la yastarkhi illa an ata'ahada dhalika minhu ko kuma fa mata amuruni a ata'ahada dhalika minhu qala la lasta mimman yaf'aluhu kullala watan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da ya wuce idanun sawu a cikin izar izar shine gyauto mai kaman zani ne watan tufafi da wanda ya fi shahara a cikin larabawa to shine a yanka tufafi biyu suna sa riga kamis suna sa nau'in tufafi amma wanda ya fi shahara ne shine a yanka biyu a daura daya a kafa a lulluɓa ɗaya a sama har yanzu mutanen habasha irin shigar su kenan ko mafi sharar tufafin su kenan mutanen sharqul afrika to wannan kasabin shi ake kira isa na saman kuma rida to kuma addini baya son mutum ya sa ɗayan kawai ya bar ɗaya kamar ya sa rida kawai sai bar kyallan gaba ɗaya ya nuna a cikin shi shine hadisi yake cewa manzo Allah ya hada ijtima'u sama'i ko a cikin sallah shine watan mutum ya sami riga din kawai guda ɗaya daura gaba ɗaya na cikin sa ana so a yanka ta kasa a sa ta a dauko ta sama ita ma a sa ta to sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace abin da duk ya wuce idan sawu na wannan izafin yana wuta nan ana nuna mana abubuwa da yawa ana nuna mana tsafta ciwon karkabar kayanka su ga tafi suna jan kasa ana nuna mana watan tattalin arziki ko tattalin arziki domin ba hikima bane wasu ba su da abin da za su sa irin sayyidina musa Abu Bakr Umayr wanda ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala a kundu bai ga komai sai izar din sa kadai a cikin sa ko in an rufe kafafun sa kai ya bayyana in an rufe kai kafafun su bayyana kaga ba hikima bane a cikin kuma lokacin mutane kuma su kuma nasu ga yanan kawai har suna da fadi sai na fakar cewa rasulullahi to ni dai inna ala shakkan izari la yastarfi idan na daura barayi dai yana ga rika jan kasa yakan rika sauka sai dai in ka ce mun rika rikewa ina daure ina tafiya na dai shaka da rike in zan yi tafiya amma idan zan daura to sai barayi dai ya sauka ya dandara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai na ga ba shakka yana gangarawa amma ba da girman kai kake saboda ka manufan abin shine ya kan kuyala ya kan girman kai shi yasa wani malamin ku yake cewa da wanda zai bar tufafin shi ya wuce gwiwan sawu da girman kai
da wanda zai daga tsakiyar gwiwarsa tsakiyar
aure
da girman kai dukan su su biyun watan su ma binnan ina fata an fahimta da wanda zai bari nashi ya wuce dan girman kai da wanda zai bayyana tsakiyar kafar sa ga tsakiyar kauri da girman kai duka binnan domin manufar da addini ya yaki abin a cikin shi ne ko ya lahi ba wai kawai shi kenan sai mu rika daukan zawahirun nususi muna aiki da su kawai a zahirin su yanda suke mu bar ruhin abin da nasu yake ishara zuwa gare shi sura ga irin yanda yanzu masu sarauta suke yi da masu jin mulki ne ba sai sarauta ba jin mulki ne ka ga aiki da har abi an almajirai ma da masu jin mulki kila mutum ya sa kaya suna yana fadi yana suna jan kasa da duka wannan dai abu ne wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani ne tsanani akai kaga wannan hadisi sai na Abubakar ya zama kauli ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya zama takrimi ne akwai wannan hadisin wanda yake nuni da shi kauli ne kawai shine hadisin sai na Abdullah ibn Umar ko dai ta akwai maganganu a cikin hadisin wanda yake cewa kul ma shita wal bas ma shita ma akhfa'atka khaslatay kuma akwai aka shay'an sarfun wa mikhiyalatu ka ci abin da kaso ka sanya tufafin da kaso matukan abu biyu sun kuskure maka almubazzaranci da girman kai matukan baka yi almubazzaranci ba baka yi girman kai ba to ka ci abin da kaso na abinci ba laifi bane kuma ka sanya tufafin da kaso na tufafi ba laifi bane duk da yake idan mun zo adabu libasi insha Allah za mu karanta abubuwa da yawa domin tufafi da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan su a mutane suna sa irin su wallahi ba'ala a wa qala yahya suila malikun ar-rajul tawadda'a fa nasiya fa ghasala wajhahu qabla an yatamadmad aw ghasala dhira'ayhi qabla an yaghsila wajhahu fa qala amma alladhi ghasala wajhahu qabla an yatamadmad falyumadmid wa la yu'id ghusla wajhihi wa la yu'id ghusla wajhihi wa amma alladhi ghasala dhira'ayhi qabla wajhihi falyaghsil wajhahu thumma liyu'id ghasla dhira'ayhi hatta yakuna ghusluhu ma ba'da wajhihi idha kana dhalika fi makanihi aw bi hadarati dhalika to nan gurin kun muka lura ba aya ba hadisi ko ba aya ba hadisi wanda ta faɗi wannan magana ba ayar da ta ce abinda Imam Malik ya faɗi a nan gurin ba hadisin da ya ce abinda Imam Malik ya faɗi a wannan gurin kawai ijtihadi ne nashi radiyallahu anhu a cikin magabata suka yi ijtihadi a cikin matsalola ina fata ku da ba ayar da ta ce in mutum ya fara wanke fuska kafin ya kuskura baki to shi ke nan ya dawo ya kuskura baki sannan ya ci gaba idan kuma ya fara wanke kafa kafin ya wanke fuska to ya dawo ya wanke fuska sannan ya karasa alulan shi ya wanke hannu ya karasa hannu zuwa wanke kafa ba ayar da ta ce haka ba ayar da ta ce haka ba hadisin da ya ce haka ko akwai babu da akwai ma da shi za su waita a gurin za su ce musu ila maliku ne to anan shi ne kurakuran da yawa daga yan uwa suke ba gaskiya ba ne cewa ba wani abu da zai zama addini sai abin da Allah da manzon Allah kake suka faɗi wannan su ne usul su ne asalola to sai kuma abin da malamai suka yi ijma'i kamar yadda na faɗi a baya duk inda kaji an ce ijma'i to ba nasu duk inda ga an ce malamai sun yi ijma'i a matsala kaza to ba nasi dan da nan si ba abin da ya kawo ijma'i haka duk inda ga an ce kiyasi ko da yake an yi sabani wasu na ganin kiyasi ya halatta wasu na ganin kiyasi bai halatta ba amma da kullu hadin dai matsala ce ta sabani kuma wasu da yawa suna ganin za a yi kiyasi din to duk inda ka ji kiyasi kuma to shi ma ba aya ba hadisi abin da nake nufi ba aya ba hadisi ba aya ba hadisi akan wannan nassin bitalit to sai malamai su bukaci kiyasi ko wannan shine abin da yake faruwa yanzu abubuwa da yawa masaloli da yawa yanzu misali al'ama al-mutawaffa anha zawjuha misali a baiwa wacce mijinta ya rasu ai ba aya ko hadisin da ya faɗi iddanta ko akwai babu to amma an lura da lamarin ta cikin haddi da cikin wasu abubuwa sai aka ce to iddan ta rabin iddan ya furra kage kiyasi akai anan gurin da wata matsala daban ko misali gadan kaka ba aya ko hadisin da ya fada sai sayyidina Abubakar yayi ijtihadi sai yayi ilhaqin kaka namiji da mace da ka iyaye namiji da mace ko a cikin giyabi da iyaye to duka wannan dai matsaloli ne wanda malamai ijtihadi suke a nan gurin cikin mu ne bisirbi Imam Malik ya zo amma ijtihadi ne yayi ba nassi ne ya samu karar wanda yayi wannan maganan ba a'a ya har hadu abubuwa ne na daidai shi maganan cewa wanke fuska dole yazo kafin wanke kafa ya ce shi daga nafsi ne idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wawi wawi anan sai ya fahimce shi a matsayin tarahi wato dole wannan yabi wannan wannan yabi wannan tunda Allah ya fara ambaton wanke fuska to babu ta hanyar da zaka fara wanke kafa kafin ka wanke fuska in har kai haka to dole ka maimaita wanke fuska sannan kuma ka ƙara biyo su gaba ɗaya har ka iso wato dole kai tartibin nan shine jerantawa da yake farin lafi ko saboda me ne saboda nassi ne ya ambace su haka na Qur'ani a jere amma fuskura baki da shaƙa hanci da wanke fuska su kuma babu nassi wanda ya ambaci cewa dole a bibiye su da juna bal akwai hadisi ma wanda ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara wanke fuska sannan ya shaƙa ruwa ko dai hadisin yana cikin hadisan da ake cewa shadi wato ya saba da hadisan da suka fi shi inganci suka fi shi karfi to dalilin haka Imam Malik sai bai muhimmanta taratu a cikin waɗannan ba kamar yadda ya muhimmanta a cikin wanke fuska da wanke kafa wallahi alim a takaice hadisin yana cewa wato an tambayi Imam Malik akan mutumin da ya manta sai ya wanke fuskan shi kafin ya kuskura baki aw asala dira ayi qabla an yaksila wajha ko ya wanke hannunsa a kafin ya wanke fuskarsa fa qala amma alladhi ghassala wajhahu qabla an yatamammad falyumadmid wa la yughassala wajhihi wanda ya wanke fuskarsa kafin ya mazmaza kafin ya kuskura baki to shikenan ya kuskura baki ko ba zai dawo ya ƙara wanke fuskarsa ba saboda babu wani abu wanda yake nuna farbancin kamar yadda muka ce wasu na ganin ma wanke fuska kenan sashi ne na wanke fuska kuma ga wani hadisi wanda ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara wanke fuska kafin wanke baki ko da yake marjuhi ne wa amma alladhi ghassala zira'ayhi qabla wajhihi amma mutumin da ya fara wanke hannunsa kafin ya wanke fuskansa falyaghsil wajhahu thumma liyaqit ghassala zira'ayhi ya fa ƙara wanke fuskansa sannan ya maimaita wanke hannayensa zuwa nan mirfaqaini dan me yake domin nassi ne ya tabbatar da tarahin su wallahu alam kaga wannan watan ya cirani daga cikin nassi amma ba zahirin abin da nassin a zahirin shi baya nuni zuwa ga tafsiri wawi ba ta nuni zuwa ga tafsiri ga yana mun ce fa qaddama wa akhara ko fa qaddama bihima wa akhara yanzu yanzun nan muka ce wabin baya nufin da wanne aka fara shin an fara daga baya ne aka zo gaba ko an fara daga gaba aka zo baya nassin zahir nassin baya nuni zuwa ga haka to amma kuma a nan sai Imam Malik ya dogara da irin wannan domin ciran ma'anan abin da yake ishara zuwa gare shi wallahi alam hatta ya kuna gasluma ba'da wajhihi har ya zama ya wanke hannayensa ne bayan ya wanke fuskansa tunda Allah subhanahu wa ta'ala a Qur'ani ya kawo hannayen bayan fuska idan kana dalika fi makanihi aw bi hadrati dalika idan ya kasance wanda abin yayi shi yana wurin da bai riga ya barbarun ba koko a watan yana cikin adolan ya tuna wanke fuskan koko a yana wurin da yayi adolan bai riga ya barbarun ba wallahi alam wa kana yahya wa su'ila malik ar-rajul in nasiya an yatamadmada wa yastaghfir hatta salla qala laysa alayhi an yu'ida salatahu wa liyumadmid wa yastaghfir ma yastaghfir in kana yuridu an yusalli watan yahya har yanzu yace an tambayi Imam Malik akan mutumin da ya manta bai kuskura baki ba koko bai istinsari ba har yayi salla Imam Malik yace laysa alayhi an yu'ida salatahu saboda sunnoni ne ba bai zama wajibi akan shi ya maimaita sallah ba ko da yake wasu sun ce istinsarin wajibi ne kuma har a cikin malamin malikiya ma akwai wanda suka tafi akan cewa tace ruwa wajibi ne wani mabit wa yastanfir ma yastaqbil amma idan kai ƙara yin wata sallan a lokacin misali da wannan alodan to shikenan sai ya kusura wajin shi kai kawai ya istinshaki sai ya ci gaba da wata sallan da zai in kana yin wani sallah idan yana son ya ƙara yin wata sallah bayan wannan da wannan alolan da yake wallahu a'lam amma dai ban taba sanin cewa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi alla'a tsaye ba ban taba sani ba amma dai ban san matsayinsa ba kuma abin wannan sai ya zama kawai ba da yi biyu na tun da na siya sun ya ce kar a yi ba kaga asali a cikin komai ba a ne asali a cikin komai halacci na sai na siya sun ya ce kar a yi na sai na na ai shi ne ce ba laifi a tunda dai addini bai zuwa ya hana ba ai ba wanda zai ce kar a yi kuma na sai
da inda sai ke sai mutum na ce mai shina da suke na haska mai fasu da kuma
inda yana da dalili biyu ba dalilin shi kawai a san da ciki ko ba ciki bane yana da dalilin kuma har matan ta ma dan shiga ciki ta dawo hayyacinta ta natsu ta samu zabi mai kyau da za ta yi makanta ta yi tunani mai ya hada ta da wannan mijin ta magance wannan matsalar in rasuwa ne ta haifafa damuwar kar ta je an yi sabon miji tana kiran shi da sunan mijin da na da to duka waɗannan dalilan suna tare da wancan dalilin saboda haka fasa'a ina kuma wannan tsawabi ce wannan qur'ani ne yace kaza in qur'ani yace kaza ya kawo adadi to ana ce mashi mafhumul adad to ba yanda za a yi saba mashi tunda qur'ani yace iddan mutlaqa salabata qur'in iddan almutawaffa anha zawjuha arba'atu ashhurin wa ashra to in aka yi arba'atu ashhurin wa tis'a bihi ba dole ne kawai wannan mafhumul adad ne ba maganar saba mashi dole kawai a bi shi na'am
kana wannan da wannan da kake da wannan da koko ne kake kana ba da akan nan ba ne kun zo zakka wajen shi kuma ana kawo ta ga wajen da za a ba ta kana ba
ban fahimta ba ko kadan
zakka
na'am
ce na ji akan mutane ana ba mu santa da sauransu to sannan sai in ji wasu malaman ka suna ba da akan nan ba na wanda zai ba da zakka ya ci
ya ce zakka ka'ida ana ba makusanta babu shakka wannan shine asali a cikin zakka kuma wanda yake mutsi kusa da kai wato a makwabtaka shi ya fi cancanta mun san ka'idar makwabtaka kuma ko a shi ya fi cancanta ka'idar makwabtaka gidaje 40 ko dai a ce 10 ko a ce 40 ta kowane barayi kaga 120 kenan ko 10 ta kowane barayi 40 kenan wallahi alam to ka'idar zakka waɗannan su suka fi cancanta wanda ya fi kusanci da kai to cewa a ba da account number da zai saka zakka a irin kasashen mu bai dace ba ina fitin zakkan ba ce ba amma bai dace ba kasashen larabawa suna haka dalili shine su ba mai bukata yanzu ga haka wannan maganar hadaya ka'idar hadaya ne sharadi ne a koro shi daga hindu a shigo da shi haram ko a yanka ya halatta a yanka shi a wajen haram ba ya kai yanka shi a wajen haram bai yi ba to amma yanzu mutanen Makka sun wadatu da wannan namu sun wadatu ba su bukata yanzu da haka malamai suna ta fatawoyi masu yawa a cikin wannan matsalar amma dai mafi yawan wanda ya fi na tsarka zuciya shi ne a yanka ɗin a nan ɗin a gyara a ɗauke shi a kai wani ƙasa a rabar mu bukata a can ƙasashen saboda irin waɗannan wuraren ba mamaki sun gaje kafa ba a hakika ba mai bukatar zakka mutumin kafa a hakika ba wanda ya cancanci zakka matalauci dan kafa ko wanda ya cancanci zakka matalauci dan Imarat United Arab Emirates babu sai dai baki kila masu zuwa ziyara ko masu zuwa aiki amma dan kafa ne babu to da kaga a nan su sakan su ba ne fi bane a fitar da shi a kan shi waje na
ne a hukuncin wanda ya kiyasin socks da kufi wajen alwala
to nan matsala ne mai faɗi wato ya ce menene hukuncin wanda yake yasin socks da kufi wajen alula malamai sun ce kafin abu ya zama kufi sai ya zama yana da sharadi biyu na daya ruwa baya huda shi da wuce na biyu yumkinu tatabu'ul mashi alayhi min gairi takalmi kwatan na daya dai ya zama bai ko da kufi ne din ya farfashe Oh, nah, nah, ya zama watan bai koda kofi ne ya guguje da yawa sai yawa ruka haka to bi halatta to kaga balle sok shi sok wani abu ne mai manafi to shi ne aljaura bai to na biyu kuma ya zama za a iya tafiya akan shi ba tare da takalmin ba daga sa shi kai kawai ka tafi to wannan amma ba matsala ne na ijma'i wasu sun tafi akan cewa a jawra bayin suna da hukuncin kofi saboda dai su ma an saka su kuma sun rufe kafa ka fahimce ni wallahi wala amma dai mafi yawan malamai sun tafi akan wannan sharadin guda biyu dole ya zama yumkinu ta tafi fuda alaiha ba tare da takalmi ba sharadi na biyu ya zama babu ruwa bayan nufuzi ta cikin su da yawa ko duka sun dogara da wasu hadisai ne suka tabbatar da wadannan abubuwan wallahi ba na sai dai
alwala matsayin masu alwalan nan wanda su kawai gamsu su
wanda Qur'ani
hukum ne shi kawai yadda Qur'ani ba sa yin tartibi yadda
a wanda hannu a fuskura ba ko baki to ya danganta idan suna yi a matsayin kasala ne su kawai suna kasala ne suke ki to wannan za a ta musu nasiha har su yi kuma ba za a ce sallar su ba shi shine kaman hadisin da muka karanta na Imam Malik yanzu anan yanzu amma idan suna yi ne a matsayin inkari wannan abin shi ma kala biyu idan suna inkarin shi a matsayin cewa ba su yarda da wannan ba a cikin addini to zai iya kai su ga inkarin ma'lumin min addini bidda domin ya zo kusan a tawatur cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake a lulansa idan suka ce ba su yarda ba yanke su ba za su yi ba su yarda da abin ba za a iya yakan su ma har sai sun kuskura baki sun shaga ba kamar dai yadda yake a wurin kiran sallah ko malamai sun yi ijma'i cewa inda mutanen gari za su ce sun bar kiran sallah kai sallah ba kiran sallah ba za a ce sallan ka bata ba tana ne kai sallah ba tana iqama sallan ka tana ne ko in dai ayi takbiratul ihram amma da mutum zai ce shi bai yarda da ta da iqama ba ko mutanen gari za su ce ko wasu jama'a ba su yarda da ta da iqama ko ba su yarda da kiran sallah ba to ko ya kansu za a yi har sai sun rika kiran sallah mafhum to saboda haka idan akan irin wannan asalin ne to za a iya yakan su ma kan sai sun yi wannan amma dai ni ba zan ce maka sallar su bace ba ka gane eh ba zan ce sallar su bace ba amma dai za a iya yakan su ma har sai sun rika yin wannan ya halatta ko da ya kai ga yaka ne na'am sai to
da ce su wayan nan mutanen kunsin su ba ko ne kamar a magana da kuke sa tun da wucewa wanda suka yi isari akan kuskure
isari akan kuskure a'a shi isari akan kuskure yana da sharuɗa ba wai kawai shi kenan mutum ya zo ya sami nafsi diyan ne da kawai ya dauka ya ce ya yi isari isari mufti a ai ba za ka yi ijtihadi ba tare da samu wannan su ka gani ba za ka yi ijtihadi ba tare da samu wannan su ba ta nan su kana biyu akwai qat'iyyu thubuti wa dilala akwai to sai mu ce kana hudu sai za mu tare da ba su a haka akwai qat'iyyu thubuti zanniyyu dilala akwai zanniyyu thubuti qat'iyyu dilala akwai zanniyyu dilalati zanniyyu thubuti ka fahimce ni idan nassi qat'iyyu thubuti tabbas tabbas ba shakka cewa ya tabbata shine alqur'ani ko nassi mutawatir to in mutum ko hadisi mutawatir in mutum yayin karin wannan ya kafi sai an fahimta amma haka kuma in qat'iyyu dilala idan kun ci da salati ba su nuna jawabu ma ke kullun marafiki nan wurin ba za a yi sallah ba a duda ba qasiyu dilala ne ba wani abu ne wanda yana bukatar wani ba ta an ce qasiyu dilala wanda ma'anar shi ga nan karara ne baro baro Allah ya saka da akai ma'anar shi baro baro ne ka fahimta dai da wani wajahani ko kaulani ko fahimta biyu a cikin ma'anar nan to in mutun ya saba a cikin nan shi ma in qasiyu subuti ne nan shi ma ya iya kafita dai rinta idan nassi vanniyu subuti to nan menene nassi vanniyu subuti malamai sun sabari wasu na ganin duk hadisai in ba mutawati bai mutun zanniyatu subuti wasu na ganin a don hadisi da ya inganta to qat'iyyu subuti menene annabawa wanda yake cewa wannawawi rajaha fi takribi zannan bihi wal qat'u min taslibi ko ji a sayyuti a cikin alfiyan shi nawawi ya rajaha a cikin takrib takribun nawawi cewa hadisi ingantacce zanni subuti wato hadisan bukhari yanzu ba qat'iyatu subuti bane saboda ko da hadisi yana cikin bukhari mutum ya ce bai yadda ba to bai kafirta ba saboda zanniyatu subuti ka fahimce ni tabbatar ta zato ne amma kan mutawatir ne wato aljamaa allazina yastahin tawaquhum ala alkadhib suka waici wannan nassin to ya zama tafsiru subuti saboda tawatu to idan mutun yake wannan hadisin to ba zai zama ya kafirta amma zai iya zama a kira shi mubtadi zai iya zama a kira shi mariq amma banda mushrik ko murtad to idan ya zama zannin subuti ne qat'iyyu dilalati kamar yanzu nan gurin kaddara duka wannan hadisan ba qat'iyyu subuti bane amma kaga saboda sun kai hadin tawatu hadisan yanda manzon Allah yake alula su zama qat'iyyu subuti akalla ce wani yana wanke wanko da ba maganar tartibin ba yana wanke baki yana kuskure yana shaka ruwa a hanci wannan qat'iyyu subuti ne saboda tawaturin hadisai akan wannan kuma dilalan su wajibi ne saboda qat'iyyu dilalati ka fahimta to idan mutun ya inkarin wannan ba maganar a ce wani ya fahimci nassi ba daidai ba ba ka zuwa da fahimtar gare nassi sai idan kila zanniyatu dilala ce to ai hadisi wato nassi ba a fassara shi ba a cewa ga fahimtar nassi sai idan babu wani nassi qat'iyyu dilala wanda ya fassara wannan nassin daga manzon Allah amma har sai Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan nassi ba maganar kuma da qat'iyyatu dilala ai in kaji ana maganar kaulani to zanniyu dilala da kaji kaulani a nan sai to zamiru dilala ne wato ma'anan zai iya nufin kaza zai iya nufin kaza sai wannan su ce kaza ne wannan su ce kaza amma in ka sai dilala ne ba maganan kuma wai mutum ya ce wai ga wata fahimtar sa kuma Allah ya gane nan na'am sai
wanda kallon na tambaye da yaran da ni ne da zama sai ka mutu sai ka tsina kana zai iya yiwuwa
so amma kada fili insha Allah ba zai bace ba zai kaza ba sai sai shine abin da yake kamata ko ya sai gida ko kaza ka ko gida ya sai gobara ko na ba amma dai ba warid bane so da ka sai iya shi dai abin da Allah subhanahu wataala ya ce qabta bil jama'a hatta idza bada kunni ka fa in alastum minhu mutan fa tawu ilayhim amwalahum wa la ta'kulu wa israfan wa bidaran an yakbur wa man kana ghaniyan fa yastafiq wa man kana faqiran fa ya'kul bil ma'ruf فإذا رفعت إليكم أموالهم فأشهدوا عليكم وكفى بالله حسيبا واتريني كي مؤمرة لكل ذلك كمن ناكلي نكنك كنا سورا لا ناتشي وانسا لأن هكا في مصر أبين دي أسنشي وان للي وان نمكنهم وزير على أشياء إن شاء الله نعم
أقول لك كل مرة يقول لك بي يصبح تأسفين أكاونت عشان بي أكاونت لك وانت يوم yanzu wannan zai biya su ko kuma da zalika ta musu
to wajen mafi yawan malamai suke ba kan cewa zai zama zai ban mana amma wasu na ganin cewa ba zama na kansa kamar an sace ne ba yadda zai yi
Na'am sai.
Dan dai wannan tunda a kai.
Na'am.
Wato ina babbanci ne. Ga abu an farkado yara ne kanana ko ba su karfi ga goku bai take yi a haukai a danne a fata a ciki.
Shi ne fari a kubin ma'amu. Na'am sai.
Na fi tsaye da wani jami'i ne a musu da sai sanar shi lafiya da kuma neman ba da matar da ita.
Na salam da kuma jami'ar da na matar
ita. Wannan karbar latin sabiya ne kada ta zo.
Eh, wasu haka suke ganin ta. Shi ya sa kaga anan ma da sabani. Abuwa ni mutan normal ne. Ya tafi akan cewa za a iya sallah kawai ka ta Allahu Akbar ka ce Muhammadan tarbu Allahu Akbar. A ganin sa za ka iya sallah. Ai
fatan.
Ai ma fatan. Ba fatan. Ba fatan. To kaga saboda me ne saboda zaniyatu dilala. Da tsafiyatu dilala ne wasu dauka la salata la salatu mutlaqan ba sallan ne wasu kuma sun dauka la salata kamilatul ajri kuma shi sun dogara da kamilatul ajri ne saboda ai ma mu ba dole ya karatu ko kuma shi da ku salatu ko ba haka ba kamar mutum magana saboda haka sai suke ganin cewa ai zaniyatu dilala ne dan haka la salata kamilatul take nufi dan haka zai iya yi amma sabon su amma dai khilafun aulani saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tawa sallah ba fatiha ba wannan matsala ce mai faɗi in ka fara cicciro abubuwa a cikin ta dan shi kanshi kaman ne mai kira fatiha da kitabini shi kuma za a zo matsala shi bismillah aya ce ko ba aya ba idan aya ce ne ce alhamdulillah rabbil alamin ce bismillah mun karanta fatiha ko ba ba dan fatiha ai dole a karanta shi duka so haka dai abba da ya la gare da sallallahu alaihi wasallam